إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لهدي قومشا هدوك وجه رمضان إذن رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا جمهور تريم حدود تلاتين دقوقي إن شاء الله تعالى زمان تجيب هذا كراتو كما ريد داك سابع وأن مسلات منا كراتو تجيب القرآن يميجين ما كما أتكين سورة العرب كراتو ليك باتو من تيا آية تتريد تسعين دا تقوز تكين سورة العرب إن شاء الله تعالى زمان تشاشي آية تتريد تسعين من تيا آية تتريد تسعين دا شيدا أكراتو ليك باتو إن شاء الله تعالى زمان تشاشي آية تتريد تسعين دا بقي ayo muna fata Allah ya samu daji kafin fara karatu ga tambayoyin da aka turo kamar haka. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Ita ma wannan tambayar ji aka turo ta da ya kamata a ce ta bilayi, amma saboda kasancewanta da matsanancin kusaci da darasin da aka yi a cikin yan kwanakin nan da ya wuce, sannan kuma abu ne wanda ya shafi a harka na aqida da haƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta aka tsallako da ita kamar ta karanta. Tace assalamu alaikum wa rahmatullah. Ta fatan ma da yana cikin koshin lafiya. Tambayar hadin gwiwa ce. Don Allah malam, muna so ka sanar da mu matsayin da Allah bai yi. Muna so ka sanar da mu matsayin da Allah bai kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai mu ajiye shi a wajen. Mu a tunaninmu babu inda bai kai shi ba, tunda har ya kai shi fadarsa. Don Allah malam a sanar da mu. To, lallai wannan tambaya tana da muhimmanci, musamman a lura da darasin da aka yi wuce wancan lokaci, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa mafi tsananin soyayya gare shi su ne wasu mutane da za su fito a ƙarshen al'ummarsa. Za a yi wasu mutane ya ce sun fi kowa sonsa. In ka cire karnin da ya rayu a ciki su ne sahabbai, ya ce waɗannan mutanen da za a yi wasu mutane ne waɗanda ɗayansu zai yi buri da za a ce ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa da abin da ya mallaka gaba ɗaya, a ce ya ba da duk abin da ya mallaka da rayuwarsa zai je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace da ɗayansu zai bayar. Waɗannan mutane za su fito a ƙarshen zamani, ma'ana masu tsananin son Annabi sallallahu alaihi wasallam. To, son Annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce, saboda rukuni ne daga cikin rukunan cewa mutum ya yi imani Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shine ta'atuhu fima amara sallallahu alaihi wasallam wajtina gumanaha anhu wa zajara, sannan mahabbatuhu, sannan tasdiquhu fi kulli ma akhbar. Wannan rukunai ne guda huɗu, ma'ana a bi shi cikin duk abin da ya umarni, a nisanci duk abin da ya hana, sannan a gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari, sannan a so shi so na gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku ba zai zama cikakken mai imani ba sai ni na fi soyuwa a gurinsa sama da ƴaƴansa da iyayensa da duk mutane ma baki ɗaya. To, tsananin son Annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ne, amma son kar a wuce gona da iri akai shi inda Allah subhanahu wataala bai ce akai shi ba, ma'ana a bashi haƙoƙin da ba na su. Misali, yace mu ga mu faɗi me ina ne inda Allah bai kai shi ba. Misali, Allah bai kai shi sanin gaibi ba, Allah ya sanar da shi wani abu na gaibi. In ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi, mutlaqan duk gaibi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani, to ka ƙaryata ayan Allah, maganar Allah mutum ya ƙaryata, to kaga wannan hatsari ne. annabi sallallahu alaihi wasallam yana mutuwa ko zaka ji garin son annabi sallallahu alaihi wasallam da garin darajar sa sai suna son su kariyata aya alqur'ani Allah ya ce innaka mayitun lalle kai mai mutuwa ne sallallahu alaihi wasallam wa inna mayitun to sai suna cewa annabi ya faɗu wai ba su ce ma annabi ya rasu ba saboda me saboda tsananin son sa da girmama shi sai kuma suka fada wajen karo da wanda yafi kowa son sa shine Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam baya azirtawa Allah subhanahu wataala shike azirtawa ko zaka ji ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azirta mu da kaza ko azirta mu daga har wajen kabarin sa akwai lokacin da muke karatu a jami'ar musulunci ana samu takaddu mutum ya zo yana ganin jarin sa yana rawa ko kuma a yana son kudi ko yana son wani abu tunda akwai yan sanda da sauransu da suke hana abubuwa sai mutum ya rubuta a rubuce sai ya jefa wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzon Allah ba ni kudi kaga wannan an dau haƙƙin Allah an ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan da misalan su sune ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai kai shi matsayin da shi za a bauta masa ba bai kai shi matsayin da za a masa sujjada ba bai kai shi matsayin da za a dauko ɗaya daga cikin haƙƙin Allah a bashi ba amma indai matsayi kake nema babu wanda ke da matsayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka kar a kai shi matsayin bauta a wuce gona da iri kar a bashi haƙƙin Allah subhanahu wataala haƙƙin Allah sun takaita kawai ga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam bashi da sifa daga cikin sifofin Allah don haka wannan sune a takaice abinda ya kamata a fahimta muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu gani wannan kuma mai tambaya ta bayan wannan ita tambayar ta ita ce ya hadatta namiji ya rina gashin kansa da bakin dayi kuma ya halatta mutum ya rina gemunsa da dan dayi annabi sallallahu alaihi wasallam an zo masa da Abu Quhafa baban Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala an a lokacin fatawa Makka baban Abubakar Siddiq dattijo ne wanda shi ya aibi Abubakar Siddiq sai ga gashin sai fari son abuna gashin kayin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kawar da wannan da wani launi ku canja masa da wani launi amma ku nisanci baki don haka ba a launa gashi da bakin launi don gashin ya dawo baki a wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma canjawa da jaja ko mutum ya rina gashin gemunsa da jaja duk wannan ya halatta kamar misali akwai makasa akwai wannan iro kamar fulawa haka yawanci yana fitowa a gona ko a gindin dawa yawanci fi fitowa ga wanda suke noma a yan jami'an yanzu ba manoma ba ne yawancin su saboda haka iyakacin abin da suka sani kawai su hau a caba su biyo titi ba sa sauka daga cikin titi har gindin jami'a titi a cikin jami'an ma titi to ba sa shiga yashi da fari yawanci don haka wataƙila ba su san makasa ba to kaga za a same ta a cikin gonaki a gindin dawa hakan nan to abin ko gindin wake to wannan makasa ɗin kusan malamai suka ce ita ce ta abin nan ba ma lalle ba ta fi lalle kusaci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen rina gashi mana gashin gemu ko gashin kayi don haka in aka rina da ita kuma launi karkata yake zuwa ga jaja ko brown hakan nan amma canja shi da baki wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wallahu ta'ala wannan shi ma bayan yayi addu'a yace malam ran takwas ga wata Ramadan ka ce in an zo ran tara ga watan Ramadan jiya kenan za ka yi ƙarin bayani a kan mutanen da Allah ya dawo da su birrai da waɗanda suke musu wa'azi a kai da waɗanda suke musu wa'azi a kan su da waɗanda suka yi shiru akwai da waɗanda suka yi shiru ba sa yin wa'azi daga aya ta 164 zuwa aya ta 166 sai kuma shedan ya mantar da kai bai mantar da mu ba alhamdulillah ina ga dai kai ne baka ji ba da muka ce sai gobe za a yi bayani sai kuma bayanin ya zo a lokacin to sai muka wada sai muka ce ba ma sai mun yi bayanin gobe ba to hankalinka baya gurin sosai watakila yawa insha Allah ta'ala wallahu a'lam saboda ka an riga an yi bayani ko kana jinjiri ne wallahu a'lam wannan kuwa ce assalamu alaikum malam na ji ka yi magana a kan aswaki to malam kowanne za ka iya amfani da shi ko irin mai daci ko bauri mai daci da bauri wannan ba za a yi amfani da su cikin ramadan ba ai akwai azwaji wanda kawai bashi da dandaro haka yake irin su ara da makamantan su da akwai azwaji muna da su anan ma wanda jijiyoyin wasu itatuwa wanda ba su da wani abu nan ba gauri ba daci ba komai ba dandaro to da irin wannan ake azwaji salam wanda suke aski ramadan muna fatan Allah ya samu daci ko ba da danye ba wanda zai ba da ruwan wannan ice din a bakin mutum kar mutum ya ji wani zaki zaki ya wuce da shi Allah ya kiyaye wallahi ta'ala a'lam sannan wannan yayi baya ce assalamu alaikum warahmatullah ya kuma yi addu'an alkhairi yace a baya mallam yayi mana bayani kan abubuwa da musulmi ya kamata ya fara yi da hannun dama ko kafar dama Allah ya saka da alkhairi shi mallam shi kuma shiga gida da wacce kafa ya kamata a shiga haka nan fita daga gida me yafi falala shiga gida an dawo lafiya duk da cewa ban kiyaye wannan nassi da ya nuna in za ku shiga gida ku shiga da dama ba amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shigo gida tare da sallama da yin aswaki ma in ya shigo gida din kafin ya isa cikin gurin iyalansa amma shiga gida ina ga falala ne cewa an dawo za a iya shiga da dama fita daga gida annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a kuma ya koyar da addu'a ta neman tsari daga sharrin shaytan in mutum zai fita daga gida don haka in an fita da hagu ba wani abu amma dai ni ban kiyaye nassi da ya nuna a shiga da dama ko shiga da hagu ba wallahi ta'ala a'lam amma abin da duk ya zamanto ake ganin nasara ne ko falala ne ko wani abu to yin sa da dama shine wani alkhairi don ka shiga da gida in an yi da dama fita daga gida fita daga gida daɗi ne ko rashin daɗi ko kuma a shine cewa da shigowa gida da fitowa a gida wanne ne ake ga sama to in shiga gida shine sama shikenan sai a shiga da dama fita a gida sai a fita da hagu wallahi ta'ala a'lam amma ban kiyaye nassi da ya nuna haka akan maganar gida ba wallahi ta'ala a'lam amma dai malamai sun yi ijtimai cewa duk abin da yake shine sama in an yi shi da dama shine yafi kamar yadda muka yi magana akan daura agogo in mutum ya dauke akan tishrif ya daura shi a dama shine yafi wallahi ta'ala a'lam sannan wannan yace tambayar sa ita ce bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace mutum ne yake da mutum ne yake da wanda yake nema zai aura yake gani sai kuma wani ya aure ta zai iya addu'a Allah ya bashi ita a gidan aljanna to shi addu'a la ko da wanda yake tambaya yi yawa saboda haka ya tsoro ta da tambayar shi yanzu duk tambayoyin da muke karantar nan shi wannan ta bi damun sa saboda haka sai a bashi hansa to a duniya ma Allah bai baka ita ba ka tsaya kana ne wanda aljanna bayan ga hurun din aljanna sai ka zama wata mana in yaso sai Allah ya hada ku aljanna ita kan wannan tun da ta yi aure ai shikenan baka ga har a wajen jihadi ma da kuma wajen mata da aka haramta aure su an kirga wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malaka da imanu kitab Allah ya alaiku wala ko kallo mai kyau karka saki mata ko jira mata ido a ina ta riga ta wuce ai tunda wani ya aura ka to to tunda a duniya ma Allah ya baka ita me yana kana neman ta kuma aljanna ka same ta a duniya ba ma kana neman ta aljanna saboda me ga hurun in jan hurun makasuratu fil qiyam ba wanda ya taba ganin su eh ba wanda ya taba ganin su wasu wannan kuma ta aure wani ba kace neman ta aljanna haka ya bada Allah juya na wannan kuma yace malam mutum ne ya rasu ya bar yaransa kanana kuma ya bar kannansa shi mutumin da ya rasu ya bar kannansa ma'ana babbanun yaransa kenan da arziki sai kannansa ma'ana babbanun yaran suka fara kokarin hallakar da abin da ya bari filaye da sauransu sai yaran suka ga abu ne suka ga girma kai suka gane an halakar musu da dukiya sun gano cewa lallai an taba kaddarorinsu kuma sun musu magana sun tayar da fada malam idan sun yi rikici da su don kwato haƙƙin su har ya kai ga cewa daga har baya juya wannan zai ce a daina juya takarda har baya ne kuma nan gaba kawai a faɗi tambayan a takeici shikenan har sun daina magana da waɗannan ƴan uwan marigayi wato mahaifin su kenan iyaya yake na farko dai ya kamata dukkan mutanen su ji tsoron Allah akan dukiyoyin marayu wajibi ne dukiyar marayu kiyaye ta kawai ake yi a mayar musu kayan su su kuma bakkwanu su san cewa Allah ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhi in mutun ya rasu ya bar iyaya kai ma zaka yi rasu aka bar su dan Allah ya ga dama kai ne ka rasu ka bar iyaya kanana ba shi ba don haka mutane su ji tsoron Allah akan irin wannan saboda haka irin waɗannan abubuwa gaskiya yana nan yana yawan yawo a cikin al'umma kuma ya zama ruwan dare zaka ga kawai mutane da sun samu dama cikin kawai sai ai ta dai ana danne dukiya wanda yake Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira to su kuma ƴaƴa idan sun gano irin wannan kafin su yi wani abu a samu dattijai a anguwar a samu dattijai a anguwar a samu dattijai a abokan baban tare da cewa waɗannan ƙannin su ne na jiriye amma a samu dattijai irin su limamin anguwar ko limami a anguwar a tattauna wannan matsalar yawa kafin mu iya cewa me matsayin sun daina magana da bakwanin su ko bakwanin su ba da magana a samu dattijai a anguwar insha Allah ta'ala za su bayyana abin da ya dace ina ga insha Allah ta'ala maimakon mu faɗa a nan su wa'inda za su fi mu sani saboda su sun san asalin me ya faru sun san asalin wanda ya rasu sun san kuma wanda suke nan sun san kuma alaƙan su sun san tsakanin yaran da bakwanin su za su fi ba da bayanin da ya dace insha Allah ta'ala a yi wannan bi izinin Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace don haka za a ci gaba da karatu a cikin suratul a'raf aya ta 170 da aya ta 197 suratul a'raf muna fata Allah ya samu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه وأن تكتير فما باين الله سبحانه وتعالى هما كا وأن تأكسسك حكمه وأن تأكسك نتوى سنتن تنتا a bauta musu ko a nemi sa'a a gurin su ko a nemi dacewa a gurin su duk waɗanda ake kira ake bautawa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala Allah sai ku da kuke bauta musu yana magana da mushrikai cewa la yastati'una nasrakum ba za su iya taimakon ku ba duk wani wanda ake bautawa kuma bayan Allah baya iya taimakon wanda yake bauta masa wala anfusuhum yansuru kai ba ma ku ba kansu ma ba sa iya taimaka haka yaya mutum zai zo yana bautawa abin da shi ma ba zai iya taimakon kansa ba akwai inda zai je matsayin da shi ma so yake a taimake shi ya kamata a ji tsoron Allah a bautawa Allah shi kadai wanda baya neman taimakon kowa baya neman agajin kowa baya bukatar wani ya taimake shi kafin wani abin sai ya gudana ina Allah ya fi karfin nan kuma shi Allah la yusalu amma yafal wa hum yusalu ababin da ake bautawa kuma bayan Allah ana tambayar su amma Allah ba a tambayin su game da abin da yake aikata ya fi karfin wani ya tube shi Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u ko da za ku kira su zuwa ga shari'a kuma ka da ake bautawa musamman wanda ake sassaka su da za a kira su zuwa ga shari'a la yasma'u ba sai wa tarahum za ka ga kuma ka yanzuuna ilayka ga ido mara mara wanda suka sassaka su sun musu ido kamar suna kallon ka Allah ce wa hum la yusiruna amma ba sa ga kungiyar sassaka shi da ice ga ido an masa ga kunne an masa ga me an masa amma baya ji baya gani baya komai ki kam kawai yake inda ka je sai yanzu an taba shi ki sake kuma ni ko sai yanzu ana masa sujjada ana tambayar sa a kasashen Asia wasu kasashe zaka ga mutum da gashi na motar sa ga gunkin sa cikin takfidin sa ga gunkin sa dakin sa na cikin tafiya kuma ga gunkin sa na kira abu ga gunki na gari gaba ɗaya kuma an ga sun saka ya dora akan dutse masu bautan gunkin sai ga sun zo sun sujjada sun suna kwanci suna abin baya amfanar da su komai baya kuma amfanar da kan bai dace ba bauta wani abu kuma bayan Allah wajibi ne a kadaita Allah da bauta Allah ba mu yi mun kadaita shi da bauta na'am
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khudil afwa wannan malamai sun yi masa fassara biyu fassara ta farko khudil afwa al-hafiz ibn kathir ya ambata imam shawkani ya ambata al-hafiz ibn jarir al-tabari sun ambaci duka fassarorin guda biyu sun fara da cewa khudil afwa ana nufin ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karbi saura daga cikin dukiyoyinsu in sun ba da sauran abin da ya saura bayan sun biya bukatunsu sun yi harkokinsu sai suka ba da wani abu suka ce shi ne sadaka to ka karbi wannan din ka rarraba shi cikin waɗanda suke da bukata kawai shi kenan ya isa ba wani abu da ake bukata a gurin masu dukiya sai abin da suka ga dama na sauran abin da suke ganin saura ne suka bayar malamai suka ce wannan shi ne fassaran gurin amma kafin saukar da ayoyin zakka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم wannan aya ta suratul tauba wanda muka faɗa yanzu kafin saukowanta shine wannan aya ta suratul araf domin wannan makkiya ce wacce kuma madaniya ce ayan suratul tauba madaniya ce madaniyar ma karshe karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma makkiya ce wacce take tun farkon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka farkon da'awa musulmai kawai idan suka yi tunani maimakon zakka a sai mutum kawai ya gaba ya ɗebo wani abu a cikin dukiyarsa iya abin da ya ga dama ya bayar ta abunan duk yawan dukiyarsa abin da ya ga dama ya bayar ta shi kenan kawai sai a karba a raba wa talakawa amma lokacin da Allah ya bayyana maganar zakka ya wajabta ta to dole in dukiyar za a fitar zakka sai ta kai nisabi in ta kai nisabi kuma dole adadi kaza za a fitar yadda Allah ya ce a fitar kuma in an fitar su wane da wane za a bawa innama sadaqatu lil fuqara wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ده سوران سو ارزوا تبس متاني متون تبس كو جنس متون تبس تو wannan lokacin da zakka Allah ya bayyana ta kenan amma kafin zakka khudh al-afw wato riki saura kawai abin da suka kawo suka ce shine sadaka shi ce sana Allah ya ce wa amur bil urf wa arif an al-jahili a fassara ta biyu khudh al-afw shine ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce bayan Allah ya bayyana wato bayanin halayen mushrikai da masu shirka da masu bautan wani Allah ba a madadin bautawa Allah da masu sabo kala daban-daban da waɗanda suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suka ga dama da waɗanda suke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da Allah ya aiko shi da waɗanda suke saba wa Allah ido da ido bayan Allah ya bayyana halayensu da ɗabi'unsu sai Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam khudh al-afwa duk da haka kai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rike afwa ma'ana ka yafi al-afw bi ma'ana at-tafhim yanzu malaman tafsiri wato ma'ana saukakawa karkashin wannan suka ce kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa al-ummata yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru ku saukaka kar ku tsananta ku bada al-bishiru kar ku kore mana ku saukaka wa mutane su gane cewa lallai za su iya samun rahmar Allah in sun yi aiki na kwarai sannan kar ku tsananta wa mutane cewa a'a dole kaza da kaza da kaza a wuce gona da iri ayi tsanani a cikin addini sannan ku yi albishir ga mutane in sun yi aiki alkhairi akwai aljanna wala tunaffiru kar ku kore mutane bayan suna so su saurari maganar Allah ku kore su ta hanyar gaya musu maganganu malamai suka ce kamar ka ce abu ne ta hanyar mira wato ta hanyar jayayya da su in ka cewa a suwa ne sun ce kaza to saboda haka sun zama kaza suwa ne ma kar ku taurare su suwa ne sun yi kaza a rinka irin wannan a in ka duba al-hafiz ibn kathir ya imamu shaukani kai ya faɗi wannan kar ku rinka al-mira wato yawan maganganu ko kuma aibata mutane ku ce kaza to wannan sai su watsi sai su kasu sauraron maganar alkhairi dalilin wani abu da kuka faɗa wanda ba haka ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bashiru wala tunafiru kar ku kore mutane ku ga mutane gaskiya kawai su yi aiki da shi to shine Allah subhanahu wataala yace khudhil afu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dau abu mai sauki Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace idan mutane suka yi maka ba daidai ba to ga ya musu gaskiya ga ya musu cewa sun yi kuskure idan suka yadda suka dawo to shikenan kawai khudhil afu sannan wa'mur bil urfi kayi umarni da kyakkyawan abu kamar ma'ana al-ma'ruf da shine urfi din kayi umarni da kyakkyawan abu shi za ki samu urfun na malaman usul suna da urf a matsayin abunan a matsayin mazhab min masajiri shari'a amma a bisa mataki na kusan karshe musamman a gurin hanafiya to Allah subhanahu wa ta'ala yace khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi mu'amala da mutane cikin sauki shine al'afu wato shine as-sahl at-tafid ka sauka ka cikin mu'amala da mutane zaka iya yin tsawa idan ka musu wa'azi ba su saurari wa'azi ba suka bidire daga wa'azi shine wa'mur bil urfi kayi umarni da kyakkyawan abu in kai musu umarni da kyakkyawan abu ka faɗi laifuka suka ki su daina suka ki su fasa to nan Imam Shawkani yace ma'alanta sai aka ce wa'ari tsani jahilin to sai ka kauda kai sai ka shi kawai ka kyale su kar kuma ka rinka jayayya da su ko kana faɗin aibata su a fili ka kira sunan mutum ka aibata shi ko ka ce kaza tare da kiran suna a ka jale su ka faɗi magana ka faɗi laifin mai laifi ya gane cewa eh shi mai laifi ne amma ya ki zo ya gyara ya ki tuwa to jale shi zai yi laifi ko kai kuma kar ka zo kai ta jayayya da shi matukar ga gaskiya nan ka bayyana masa sannan bai yadda ba a shike da suka jale shi mutum ne yana cewa a shi sai ya zagi Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a ka ce masa ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akan Abubakar Siddiq yace a shi sai ya zaga to yanzu zaka zo kana mukabala da shi wa Abubakar mutumin kwarai ne ko ba mutumin kwarai ai wannan fata lokaci gaje ko ga Umar mutumin kwarai ko Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi suna tsarkake ta ga ayoyin a cikin alqur'ani ka ga yawa mutum sai ta to me zaka ce masa sai ka zo ku yi jayayya cewa ka kawo hujja to dama hujjar ba ku ita ne ayoyin alqur'ani ga sunan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan babu abin da zaka ce wa mutum to haka nan dukkan sauran misalai mutum ya zaki shirka ka ce masa ga tauhidi ya ce kawai shi a zo a yi mukabala tsakanin shirka da tauhidi a yi mukabala ko tsakanin sunna da bid'a a yi mukabala a kan me sunna sunna ce bid'a ko bid'a ce to ka tsaya kuma kana jayayya da wannan a khudhil afwa wa'mur bil urfi waridan jahili inda ka faɗi gaskiya ka bayyana mutum gaskiya amma lokacin da mutum bai gane gaskiya ba to kullun za a rinka faɗa don me don a gane gaskiya a zamanin mu ne yanzu da yawa mutane wasu suna fada cikin wani yanayi ba tare da sun gane me gaskiyar lamari ba to kullun za a rinka faɗa wani zaka ga hakika tsakaninsa da tunaninsa tsakaninsa da Allah shi abun da yake da shi ne gaskiya to kaga kullun sai a faɗi gaskiya in an gano gaskiya a faɗa in yana da wani bayani wanda ke sabanin wannan in ya faɗa sai sake faɗa ce abin da ka faɗa ba daidai bane abin da kake kai ba daidai bane ga gaskiya inda take to sai ya ki a bisa sanin cewa ga gaskiya amma ga sauran su ya jaje to nan wa'ari an jahili amma ba za a daina faɗin gaskiya ba ba za a daina wa'azi ba saboda sauran mutane wasu sauran mutanen su kawai za a yi musu wani bayani ne kawai sai su ɗauka su ɗoru a kai ba su ji bayanin gaskiya ba wataƙila in kuna cigaba da bayanin gaskiya zai iso zuwa gare su in suka ji sai su gane abin da suke kai lallai ba daidai bane sai su dawo su koma zuwa ga gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya kudil afwa wa umur bil urfi wa aid an jahilin abinda ake bayani anan malamai suka ce shine mu'amalantar mutane da kyakkyawan mu'amala sannan gaya wa mutane gaskiya da dawo su zuwa ga gaskiya in za ka yi fishi ka yi fishi akan gaskiya amma ya kan hakkinka ne kana iya yin abuwa kana iya yafewa ko a ina kake mu'amalanci mutane da mu'amala ta gaskiya ko a iyalanka ne ko a ƴaƴanka ne ko a ko matarka ce ta ce kai in dai zalunci ne wannan ta tabbata ba zai zalunce ta in dai gaskiya ne ta tabbata da gaskiya ke faɗa ƴaƴanka su tabbata cewa kai in sun ga kai fishi sun taɓa gaskiya ne sun san cewa lallai duk abin da ka gaya musu gaskiya ne mutane da suke mu'amala da kai su gane cewa in dai kai fishi to an taɓa gaskiya ne amma ba ka fishi ba akan gaskiya ba duk da cewa akwai ɗabi'a ta fishi na mutane wani yakan iya yin fishi in an taɓa shi koda kuwa yana dan kan kuskure amma anjima yana iya saukowa in ya gane cewa eh akan kuskure yake ko kuma in wanda yayi wa mu'amala ta hanyar fishi ya bashi a wuri sai da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya ce masa khudil afwa wa amur bil urf wa arif an al jahilin in ka duba al hafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala sai ya rawaito cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rab wa kayfa al ghadab ya Allah to ya fishi kuma wani tayi mutun zai ji gashi dai kana mu'amalantar mutane din yadda ya kamata amma wani tayi sai sun taba ka to yaya kuma in mutun yayi fishi wani tayi fishi yana zuwa wa mutum kai mutum yadda ya kamata ko misali wani tayi dalibai wani tayi wasu suna da wauta ba sa sanin kyakkyawan mu'amala in kai mutum kyakkyawan mu'amala sai su dauka kaza kaza sai su abunan abune sai su bata wannan damar da suka samu cike kyawun mu'amala ne sai su kawai sake bari su yi abin da suka ga dama in gana muke kyawun mu'amala sai ga wani sai ga zuwa azima ya mai da shi abu masa wani a karatu ma ya mai da shi abu masa to irin wannan sai ka taka shi har kwano don ya gane cewa yawa don ya gane gaskiya ba abu masa bane balle bayan Allah ya ce waje ka Qur'ani kaje koyarwa mu ce da zai wasa a wannan kana da hujjar ma taka shi to ya ga kudi lafiya wa amur bil urfi wani an jahilin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kayfa al-ghadab ya rab to ya yi shi kuma ya Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da wannan aya sai Allah ya ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghu to idan wani nazghun din nan ba da wata fassara shi da fassarori daban-daban ko suka ce waswasa ko suka ce ghadab kamar misali al-hafiz ibnu kathir ya ce ya ambata hada ghadab wato fishi wanda yana faruwa ne daga shedan yawanci fishi daga shedan yake zuwa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu larabawa mutane guda biyu ɗaya balarabin ƙauye suna fishi suna fada ɗayan saboda tsabar fishi har hancin da yake motsi ya ta abin nan sahabbai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga irin fishin nan da yake ciki na san abin da ya fada da Allah ya tafiyar da abin da yake gare shi saboda shi dan da ya kawo masa wannan abu suka ce me zai fada ya rasulullah ya ce da ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim da shi kenan sai suka zo gurin da suna cewa ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim sai bishi ya ɗaibe shi ya ce kai kun ɗauka nima wakati ne za ku ce in ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ai bishi kan bishi ke da ya faɗa kuma da cikin in ce annabi sallallahu alaihi wasallam to mana bishi yana zuwa daga shedan ne in mutum ne mai tsarin Allah daga sharrin shedan to sai bishi ya tafi shi yasa in bishi yayi bishi to in mutum ne ya yi alwala to shi ke da kawai zai bishi ya tafi daga jikinsa to sai dai ko kuma in mutum ya zauna yana tsaye aka ce in yana tsaye ne bishi to sai ya zauna ko kuma sai ya yi alwala idan mutum ya yi alwala bishi yana tafiya daga gare shi domin bishi daga shedan ne alwala kuma ruwa daga rahamar Allah ne zai tafiyar da wannan bishin da yake tattare da shi shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Allah domin duk yadda kake wani sai za a chakale ka ko kuma za a yi ba daidai ba sai kai bishi amma an fi son mutum bishinsa mafi yawa ya zama akan in an taba haƙƙin Allah ko iyalanka ne in sun taba haƙƙin Allah ka bi bishi amma in irin yan wasu abubuwa ne sai ka zama mai sauki kawai cikin abunan ba wani damuwa a wannan ba wani damuwa za su iya wasa da kai ko wasa da su ko wasu abubuwa kai da ba wannan duk abubuwa na haƙoƙinka wasu abubuwa da za ka iya haƙuri amma in an taba haƙƙin Allah a nan ka su gane cewa sun taba haƙƙin Allah yasa matar da bata shirye gane haƙƙin Allah ba ko kuma ba addini take shirye da shi ba ko kuma waɗanda suka turo ta ba addinin su da ba a daidai ta da su in dai addini kake so in ba addini wato sai yi abin da ake so na duniya in so ake a kullu duniya kawai shi yasa wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun idan wani abu ya same ka na shaitan na dishi ko wasu wasa ko kuma wani abu na wato waswasin shaitan ko kuma wani abu na bacin rai ko makamantan haka to fasta'iz billah ka nemi tsari daga Allah innahu lallai shi Allah sami'un bai ji ne game da halin da kake ciki da abin da yake gudana Allah yana ji alimun ko masani ne da abubuwan da suke gudana tattare da kai don haka in ka nemi tsarinsa sai Allah ya baka kariya sai Allah ya tsare ka sai ga fishin ya tafi daga gare ka don haka duk lokacin da fishi ya zo ko mutum zai nemi tsari daga Allah amma ko mutum ya zama to yawan fishinsa in an taba haƙƙin Allah ko kuma in an yi wasa da addini ko in an yi wasa da tarbiyya mai kyau yara za ka yi fishi a gida saboda me sun bata sun yi abin da ba daidai ba kana tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau sai suka zo da wani abu daban sai kai fishi sai su gane fishi a wannan wuri ko kuma kana karantar da su alqur'ani sai suka zo da wasa ina sai kai fishi irin daidai da fishin da ya dace da su shi yasa addinin musulunci yayi umarni da dukan yara a inda duka ya dace duka kuma irin wanda ya dace da wanda shari'a ta tanada shi yasa shari'ar musulunci yayi umarni da hatta duka a gurare daban-daban saboda ka bi irin waɗannan abubuwa in an taba haƙƙin Allah ko an taba addinin Allah ko an yi wasa da addinin Allah na
innal ladhina taqaw idha masahum ta'ibun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyib la yubsirun
Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladhina taqaw lalle waɗanda suke tsananin tsoron Allah masu yin aiki domin Allah wanda Allah ya ce ayi suna yi domin Allah suna kaunar lada a wurin Allah suna barin abin da Allah ya ce a bari saboda tsoron azabar Allah kuma bisa haske daga Allah ma'ana bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam suke aikata ayyukansu ko kuma suke barin abin da Allah ya ce a bari wanda su ne masu takawa su ne alladhina taqaw Allah ta innal ladhina taqaw lalle waɗanda suke da takawa masu wannan sifa idan matsahun qa'ifun min ash-shaytani idan wani yanki na shedan ya same su qa'ifun min ash-shaytani akwai qira'a qa'ifun wa fi qa'ifun qa'ifun abu da imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake fadi abu da ana karanta da qa'ifun ana karanta da qa'ifun idan matsahun qa'ifun min ash-shaytan zai iya zama matsu shaytan in an ce qa'ifun kamar misali cuta ko cutarwa daga shedan kamar yadda wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ud'ullaha li ni wani abu yana faruwa da ni wato abu nan farfadiya yana faruwa da ita sai ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa kuma ana mu wato sai farfadiya ya same ni idan farfadiya ya same ta ta ce wa atakashaf kuma sai na kan yayi har al'aura ta fito ina motsi motsi in farfadiya ya same ni ud'ullaha li ka roƙa mun Allah wannan abu ya tafi gare ni. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in shi'ti da'awtu laki a in shi'ti sabartu wa laki aljanna in kin ga dama ki yi hakuri sakamakon ki aljanna wannan ciwo da ya same ki in za ki yi hakuri sakamakon ki aljanna wa in shi'ti da'awtu laki kuma in kin ga dama zan yi miki addu'a Allah subhanahu wataala ya yi miki sai ta ce ya rasulullah asbiru ni na zabi ni zan yi hakuri na hakura zanzu na zabi cutan farfadiya ta zaba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata alwishi da aljanna za ta hakura ta rayu a duniya da ciwon farfadiya sannan yace in kuma kina ga yi ki addu'a bai ce fa in yi mata addu'a aka yaye mata ciwon ba za ta samu aljannan ba amma ina tace asbi ya manzon Allah na zabi hakuri Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan sai da to ya rasulullah roƙa mun Allah in nayi farfadiya ina musulusu kar al'aura ta sake yayewa duba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a daga ranan duk lokacin da ta farfadiya ba ta musulusu al'aura ta yana nan jikinta yadda mai hankali yake haka take zama sai da sahabbai su ga yawa ɗan uwansu ala urikum ra'atan min ahli aljanna innaha imra'atun atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya cewa in gaya maka in nuna maka wata mata daga cikin yan aljanna ai waccar matar ce ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullah ga abin da yake faruwa da ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in shi ci sabarti falakin janna in ki ga dama ki hakuri kina da aljanna sai ta ce ko kuma in ki ga dama in roka miki Allah yaye miki sai ta ce ni na hakura na zabi aljanna waccar matar da kake gani yar aljanna ce saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata alƙawari to wannan faifun kenan min ash-shaytan wato masu shaytan kenan yadda shayatsin suke iya shafan mutane ta bangarori daban-daban yau za ka ji ana ta karantawa a nan cikin masu turo addu'o'i wani ya ce an samu irin wannan bala'i ko a gidansa a ko a kanwa ko a yaya ko a mata ko da sauransu Allah subhanahu wataala ya mana kariya ko kuma ta'ifun min ash-shaytani ta'ifun min ash-shaytan ko sune gungun mutane na shaytanu waɗanda suke aiki wa shaytan don jawo mutum kowa da irin yanda yake wani dalibi ne a jami'a akwai shaidanu a cikin mutane kuma yan ajin su ma watakila in bai sa ba su ne za su ja shi su koya masa shashanci su koya masa abin da ba daidai ba su koya masa tarbiyyar da ta saba da wanda babansa ya koya masa yana yaro su koya masa tarbiyyar da wanda ta saba da malamansa islamiya suka koya masa wannan sun zama ta'ifun min ash-shaytani ke akwai kuma ta'ifun min ash-shaytan na shayatin shayatinul jin waɗanda suke iya zuwa su yi wahayi shine kamar yadda Allah ya bayyana wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilu wa in adatumuhum innakum la mushrikun to wadannan qa'ibun sune yanki na gungun jama'an shaytanu aljannu ko yanki na gungun jama'an mutane idan mutum mukami ya samu wani shi kuma shaytanu sa sai in ya samu mukami ne su suna can suna jira mai mukami zo ce masa to ka san yadda za a yi ne wannan ofishi ba a shigowa a cikin haka banza yawa wani ma da ya shigo mun ka gaya masa yadda ake yi da yadda dabarbaru da ake yi in ka lura da shi kaga shi kam ya sha domin yanzu aka gida kuran kusan guda goma yake da shi a garin nan na babbe a bidan locus ma yana da gini in ka je titi kaza na sani in ka je titi kaza ma na sani to sai su shirya wa mutum to wai nan sa'ifun bi da shaytani kenan a zo a ci da dukiyar haramu amma in abokananka ne aminanka wanda suke to za su gaya maka da za ka yi tattali da arzikin da ake baka na allowance da ya halatta da albashinka da ya halatta iya shi ne cikin su nuna ma cewa to tunda albashinka yanzu ya haura da yadda kake da to bari mu koya ma yadda za a yi wanda ba za a yi kuma da shaytani bane za a yi kuma da aminai ne wannan yawa wannan su suna su gaya ma gaskiya ne yadda za ka yi don wata kida sun lura da cewa duk salarinka idan ya zo wucewa yake yi ka zama mai salari wani ta yi za ka ji ana cewa za a yi karin salari za a yi karin salari eh da ta yanzu kai in da aka yi kari to zan gina gida in aka yi kari zan sayi fili in aka yi kari zan sayi kaza to tun kafin karin ya zo sai ya ci bashi daidai da karin kawai misali wata biyu masu zuwa ne karin zai fara motsi to sai ya ci bashi tun yanzu saboda haka bashi ya shiga wannan watan sai watan ma bashi ya shiga karin yana zuwa ya zama na bashi shikenan gina gida sai ce sai an sake karawa ko da yin fili to sai ka ga mutum gaba ɗaya ya rasa yadda zai to irin waɗannan abubuwa in aka lura haka mutum yake to sai a zauna da shi a ce a to gaskiya ba malam mun lura da cewa kai fa in ba mun tsaya ba aikin hajji ma ba za ka yi ba kuma gaskiya iya samun ka na ya kamata a ce mutum ya yi hajji kai kaza kai kaza kai kaza ba irin gobar mai da baka yi a duniya ba yaushe kake zamani za ka yi aikin hajji ne sai a bude masa asusu ko bai yadda ba a ce to ka rinka kawo kaza in ya amince da ku yana kawowa yana kawowa to wajen sai ku je ku nemo in ya zo ma ku je ku sa wani ya yi canki-cankin Gombe ko Makka ɗin ana ɗauko maka sai ya zoce malam gafa maka ta tabbata kuɗin kan nan sun tabbata kuɗin maka wani in ba haka kuka yi ba wallahi ba zai je maka ba to saboda haka a samu irin wannan damar musulun umma a cikin university ya kamata a rinka yin irin waɗannan abubuwa ne wani kawai a sashi a gaba sai mun lura da kai ba na fa ka cancanci kana cikin alazai ya juya da damar ya juya wace wallahi kana cikin alazai insha Allah kuma da kuɗin ka za ka biya yawwa to kage amma in ba haka ba mutane ina mutum kawai sai ya tamantawa yana ta tafiya yana ta tafiya can sai ta bari after retirement tunda na ga entertainment dina suna da kaza insha Allah lokacin zan biya kuɗin gudu dukkan nan Allah ya rajiran ka ka sani to wani sai sai an dan taɓa mutum yake yin wani abu Allah ya samu dace to in masu kwatantawa mutum aikin alkhairi ne wannan ba'ifun ne daga cikin mutanen kirki Allah ya taimake mu amma ba'ifun mina shaytan sune wanda suke fadda mutum shine Allah ya ce idza massahum innal ladina taqaw idza massahum qa'ifun min ash-shaytani in wasu gungu na shaytan suka zo musu tazakkaru sai su tuno kai fa idza hum mubsirun sai ga sunan mubsiruna suna da basira ganewa cewa kai Allah ya kamata ne karkashin wannan al-Hafiz Ibn Kathir yace an yi wani yace Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala ya ambato cewa an yi wani matashi wannan matashin wata mata ce ta bi shi ita kawai so take sai ya yi shashanci da ita sai ya yi lalata da ita sai ya yi zina da ita tana bin sa kuma mutumin mai matukar bauta ne a masallaci matashi ne mai kokari mai himman riko da addini kawai sai mata ta biyo masa kamar dai a ce wani dan jami'a mai kokarin zama a masallaci da himma zama wata shedaniya ko yar ajinsu ko yar abun nan ko ta ga yana da kokari ko ta ga yana da himma kawai shikenan ya burge take zo ya shashanci to me za ba za ta nemi aure ba ba sai aure ta shikenan to wata daga shashanci take so Allah ya kiyaye sai ta nemi shashanci da tarin kabinsa har ta ciwo kansa har ta dashi wata ran ya fita daga masallaci ya bi inda ta shirya musu za su yi su kura sun je kawai za su shiga gidan sai tuno wannan Allah wannan fadin Allah subhanahu wataala innal ladina taqaw idza massahum qa'ibun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun an zo shiga gida kawai sai fadi su mun bai tuno wannan aya ya fadi ya suma yana fadi ya suma can an jiwa da ya farfado ya sake tuno ayan sai sake faduwa kawai shi kenan sai Allah ya dauran sa wato sai ya mutu kawai saboda ayar ta tuna ta dashi innal ladina taqaw idza massahum qa'ibun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun sai su ma da farko da na biyu ya farfado ya sake tuno ayan sai fadi macece kawai kaji wata aya take aiki a jikin su Allah ka ba mu sa'a Allah ce wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy yan uwan su na mutane a duniya abokane wanda ba na arziki ba abokane na kawai a tare duniya in baka da duniya sun matse in sun ga alama sun zo sun taru ya mutuna hun filgayi sai su rinka karfafa mutum suna karfafa mutane filgayi cikin bata in mutum a wani zaka ji suna abokaninsa zaka haba in kauce yanzu kawai yanzu ba tashi bane in baka yi yanzu ba yaushe zaka yi in baki yanzu ba yaushe zaki je kullun cikin hijabi baki dan fito ba yaushe za a gane ki wani kamar wata tambaya da na gani a cikin tambayoyin da ake turowa wai matan da suke sa niqabi ba su da aure to yaushe za a gansu balle a aure su shi bai san cewa in mace kana son ta da aure ya halatta ta tude niqabin ka ga fuska ba ya halatta yi to wanda kaje gidansu baka ce babanta kana son ta da aure kai ita din kanta in dai da gaske ne kana son ta da aure zaka ce kana son ka ga fuskar ta in ga fuskar ta shi ne kake gaya baban ta sai kake gaya baban ta a baka izinin zuwa nema ba ni din tsara zaka gaya wa ba bizi ba baban ta amma zaka iya tura rijistara saboda shi ya hada ku a nan university ya mata abu ne ya dambara stamp akan admission letter ta kai ya dambara akan naka sai kuka zo kuka hadu eh dai kace to wallahi boy gaskiya a cikin hadin da kuka yi din nan muna so a ce mun kuce mun yi mana baban manci shikenan sai a ji a tambaye muku baban manci kaga shikenan rijistara ya hada alkhairi har gida ma ya je ya kai alkhairi shikenan sai yanzu kaga sai CGD ya canja daga session na gaba insha Allah ta'ala amma kana nan kana ta kudu dole da sauran su CGD ga kullum ta baki ita ba kana su kana cewa ni fast ba kawai nake nema kai aure ka gani insha Allah ta'ala inda hali in ba hali kuma kai ta neman addu'a kamar yadda kuke ta turowa insha Allah Allah ya bayar wa ikwanuhum yamuddunahum fil ghayyi yan uwan suna ta zabura su fil ghayyi cikin bata sun malaiku su mun ikwanuhum sune wanda shaydanu suke musu wahayi inna abuna wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'in jin jajiru wa inna ba'dhum innakum mushrikun zaka duk abokin da zai ja ka zuwa ga bata karkabe shi Allah ya kiyaye na'am wai sun malaiku su mun sannan ba ta gajiya su ɗan uwan shedan waɗanda suke tinzira mutun yayi sabo ne na layi ku sirun in ka duba zai ga annabi ibn kabir ko kuma in ka duba tafsirin shi kai sai layi amun ma'ana ba ta gajiya da ingiza ku idan mutumin banza ko kuma mutumin da ba na kirki ba bai gaji da ingiza mutun zuwa ga aikin bata ba bai wa'azi ko bai kamata ya gaji da gaya wa mutane gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dacewa na'am
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ yu'minun
Allah subhanahu wata'ala ce wa idza lam ta'tihim bi ayatin duk lokacin da aka samu dan tazara annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo wata aya daga Allah ba qalu sai su rinka cewa laulati tabaitaha to in daga sai ne kaje ka dauko ayan mana laulati tabaitaha ay talqaitaha in ji malamin tafsiri ma'ana kaje mana ka dauko ayan ka kawo mana in dai daga sai ne dama to bai kaje kai ka dauko ayan ba yiwa ba sun dauka ta'addanci ake yi wa Allah sun dauka da sallallahu alaihi wasallam dan ta'adda ne saboda haka kamar yadda wasu in mai gidansu bai lura ba ko bai ba su abin da suke tsammani ba sai su ce to bari mu kara ko bai ba su hakkin su sai su kara Allah subhanahu wataala ba a masa ta'addanci abin da ya ga dama shi ake yi don haka suna cewa laulati da bai ta je ka dauko ayi mana kun Allah ta gaya musu innama attabi'u ma yuha ilayya min rabb ni fa ku sani bin abin da aka mun wahayi nake yi daga Allah mahaliccina in Allah ya saukar da aya ni aiki na isarwa in bai saukar ba ba na iya zuwa kamar yadda malaman tafsiri suka ce ai ni ba na faran cewa bada'atan in cewa Allah kawo aya a wanda ba aikin annabi sallallahu alaihi wasallam bane amma ko in Allah subhanahu wataala ya aiko aya aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaya wa mutane abin da Allah ya faɗa haka inna ma attabi ma yuha ilayya min rabb hadha basairu min rabbikum wannan alqur'ani da kuke gani basairu min rabbikum hujjoji ne daga Allah mahalicci hujjoji ne daga Allah mahalicci al-hujjat wal barahin kamar da malamai suka ce hujjoji ne da manyan dalilai daga Allah subhanahu wataala na tabbatar da cewa lalle Allah ne ya saukar kuma maganar Allah ce wa hudan kuma wannan alqur'ani da kuke gani shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ce li qaumi yu'minuna ga mutane wanda suke imani da Allah Allah sa mu cikin su na'am
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
مالمن تفسيري سكة ده الله يأنبتي القرآن أبايا يتي هذا بصائر من ربكم شوانا القرآن تسي الله يتي وإذا قرئ القرآن إن أنا كرنت القرآن فاستمعوا له kusaura na kuji alqurani kar ana karanta alqurani kuna surutu hatsari ne ana karanta alqurani mutane suna surutu in ana karanta alqurani fastami'u lahu kusaura na kuji alqurani kanitsu inda ana karanta alqurani in kana da magana da zaka yi tashi a gurin ka bar gurin amma ana karanta alqurani mutum yana magana yana surutu yana fadin labarin duniya da labarin wasu inda ba wani magana na uzuri na dole da ya fito ba ake zo a yi shi cikakken lokaci a hulga in ana karanta alqurani wajibi ne ku yi fastabiqu lahu ku saurari alqurani wa ansitu ku yi shiru la'allakum turhamuna in dai kuka saurari alqurani kuka yi shiru to za ku samu rahmar Allah rashin sauraron alqurani da rashin yin shiru ana karanta alqurani wannan baya sa samu rahmar Allah doka alqurani ba abu masa bane shi yasa malamai suka ce balle ma a cikin sallah ana karanta alqurani a cikin sallah sai ai shiru amma misali in mutun yana so shi ma ya rinka talakin alqur'ani ne ga gurin wanda yake karantawa kamar da in alaran mummi suna karanta alqur'ani zaka ji wayan suna bin su hakan nan wanda babu laifi in ba a cikin sallah bane amma in a cikin sallah ne har wannan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana don ka fastami'u lahu wa ansitu malamai suka ce hatta hudubar juma'a a cikin hudubar juma'a ana karanta ayoyin alqur'ani ana karanta da sanan don Allah sallallahu alaihi wasallam zaka in ana huduba shi ma fa ansitu wajibi ne saurarawa karkashin wannan aya zaka ga malaman tafsiri sun bayyana ana nufin sauraron karatun alqurani da kuma lokacin da ake yin guruba wajibi ne a saurara don alqurani ba a wasa wajen da ake karanta shi ko yara ne a rinka gaya musu ana karanta alqurani kuna ji kuna su karka sa alqurani a gida ko radio ko tv yana yi ko tv yana yi ana karatun alqurani ana rera karatun alqurani kuna ta surutai ku da mata ko matan gida suna a kashe tv kawai a huta in ba haka ba akwai hatsari kar a bar mutane ko yara ko abuna ana ta hayaniya alhali ga karatu alqurani fastami'u lahu yana daga cikin hadarin da muke ciki a yau zaka an zo ko karatu alqurani ko gurin wani program na addini sai ka an sa kasar din karatu alqurani yana rera karatu alqurani ana ta shirye shiryen program wannan suna surutu a can wanda suna surutu a can a ku kashi kasar din kawai ku ta surutu kafin malamin da zai wazi yau amma ku sa kasar ana rera karatu alqurani ko ga jan sai kasar din abuna Sheikh Khalil al-Qusairi wani zai gaji Sheikh Minshawi wani zai gaji Sheikh Abdurrahman Sude wani Sheikh Shurai da sauransu amma sai ka ji mutane su a ta surutai ya kamata kace kaset in za ku yi surutai irin da za ku yi program wani gurin ko zaka ga an zo gurin wa'azi an sa alaran ma yana rera karatu alqurani mutane ko hatta malamai masu wa'azi ana ta surutu ana gaisawa hatsari ne bai dace ba fastami'u lahu in ba ka ba dakatar da alaran ma yana karatu alqurani domin gurin gaisawa ne ai ta gaisawa ana ta abunan in za a yi wa sai a saurara ta yi wa amma in ana karatu alqurani fastami'u lahu in aka tashi fa dauko alqurani za a wuce sai sama ta girgiza in an dauko alqurani za a wuce ko aya da kai ko rabin aya in an dauko fa tarta jibu sama sai sama ta girgiza sai malaikun cikin sama gaba daya sai su fadi sujjade saboda za a wuce da alqurani saboda girmama alqurani in suka fadi sujjade farkon wanda zai daga kansa da umarnin Allah da izinin Allah shine malaika Jibrilu domin shi zai dauko wahayi in ya daga kansa sai Allah ya ce masa sai ka dauko abu kaza da abu kaza ka kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zai dauko abun da ya dauko sai a ce sai umarni malaikun da za su raka shi sai su biyo shi ana tafiya duk saman da suka zo wucewa sai sun zo wucewa duka malaiku suna sujjade saboda an dauko alqurani sai sun zo wucewa sai malaiku su daga kansu sai su ce ma za ta rabbuku qalu alhaq Allah ya faɗi gaskiya shine Allah yake faɗi cikin alqurani hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu alhaq wa huwa al-aliyyu al-kabir hatta idza fuzi'a an qulubihim in za dauko alqurani a saukar da shi kenan sai sama ta girgiza sai an razana sai malaiku su zube su dare amma mun kuma ana karanta alqurani muna surutu ana karanta alqurani ana hirar duniya ana karanta Allah ya fastami'u lahu saurari alqurani in ba ka ba ku kashi kace din yafi sauki a guri wa anti ku saurara la'allakum turhamun ko hakan zai sa ku samu rahama wa kun rabbaka bina fika tazaruan wannan zuwa kace akwai bayanai muhimmai da ya dace mu kira ta da juna insha Allah ta'ala in Allah ya sa muna raye wannan ayoyi biyu sai muna raye na karshen suratul araf zamu cigaba daga su insha Allah ta'ala Allah ta'ala abuna bukatan aiki suma daban-daban an ambaci wa'ansu wasu na bukatan aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya albarta su da aiki mai albarka da zai zama alkhairi ga rayuwarsu da addininsu da al'umma baki da wanda suke neman aure Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara cikin auren da suke nema wanda yake cewa ya fahimci uwar yarinya tana son kudi ba sai aje ta ba idan ya kuma ya nemi wata insha Allah ta'ala inda ake neman wakila addini da dabi'a mai kyau in ya aure mace yanzu ko an yi addu'a ya samu kudi in dai wannan ya aura kuma uwarta tana son kudi duk kudin da ya samu bai isan uwar din saboda haka wannan ya aje ta gefe in dai har ya fahimci haka kuma da gaske haka yake fara saboda haka Allah ya kiyaye kullun ya kamata mutum ya rinka lura da abubuwa in abu bai bayyana ga mutum ba to wannan yau shine amma in ya bayyana gare ka kan baka ya aure ba gaskiya karka yadda ka yi abun da akwai hatsari a cikinsa in ya bayyana gare ka Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye dukkan waɗanda suka turo wanda babansa yana fama da ciwon siga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wanda matarsa tana fama da ulcer Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya wanda ƴan uwansu ƴar uwansu tana fama da rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya dukkan mu gaba daya kowa da irin bukatar da ya ambata duk masu neman aiki ƴan uwan mu musulmai da suke neman aiki gurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da ayyuka mai albarka na alkhairi dukkan mu gaba daya Allah ya kai mana kurakuren mu Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah ya gafarta mana mu da iyayen mu ya yanta wayayen mu daga wuta zuwa aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا الله كشريه دم كشريه ذريه من لهي علم كتب تدرك دم بتشريه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربنا اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح لنا ائمتنا وولاة امورنا والبس امامنا لباس الصحه والعافيه يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ومن عليه بالعوده بخير يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام وعينه على ما يكون خيرا لنا ولديننا ودنيانا واخرتنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعين ائمتنا يا رب العالمين وولاة امورنا على كل ما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا واخرتنا انك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلها في ميزان حسناتنا انك سميع قريب مجيب الدعوات. وعاتب رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نجعلك في نفور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اكفنا شر اعدائنا بما شئت يا من لا يوجد مشير في الارض ولا في السماء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.